Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma Alpha Radio a Kumasi a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yayin da a yau aka bude fagen gasar cin kofin duniya ta wannan shekarar da muke ciki a kasar Rasha, zamu kawo muku wasu ra'ayoyin mutane kan yadda suke ganin wannan gasa za ta kasance. Kuma kan wannan gasar cin kofin kwallon duniyar ne zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wace dama ko rawa kuke ganin kasashen Afirka dake cikin gasar za su taka? Lambar da za ku kira ita ce 2025 2655. Kada a manta sai an sa alamar tarawa wato plus da 1 sannan a jero lambobin. Kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
To jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau ne aka soma gasar cin kofin duniya na kwallon kafa a kasar Rasha, inda a wasan farko Rasha din ta lalasa Saudi Arabia da cibiyar babu ko daya. Wasar an yi ta ne a gaban shugaban kasar Rasha Vladimir Putin, wanda yana daya daga cikin dubban mutanen da suka cika filin wasa na Luzhniki dake Moscow, mai daukan nauyin mutane kamar 80,000. Rasha za ta kashe zunzurutun dala miliyan 13 na Amurka wajen daukan nauyin gasar, kuma an baza wasannin ne zuwa birane 11 na kasar. Gasar cin kofin duniyar dai za a yi ta ne daga yau har zuwa ranar 15 ga watan gobe na Yuli. Wasu daga cikin kasashen da ake jin za su iya cin kofin sun hada da Brazil, Faransa, Spain, Argentina da kuma Jamus, wacce ita ce take rike da kofin a yanzu. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya shawarci Amurka da ta yi tunani mai zurfi akan dakatar da harkokinta na ciniki da sauran kasashen duniya a daidai lokacin da ake zuwa kusa da ƙarshen wa'adin da gwamnatin shugaba Donald Trump za ta fitar da jerin haraji da ta kakkaba na dala biliyan 50 akan kayayyakin da ake shigowa da su Amurka daga China. Da yake magana a gaban manema labarai yau Alhamis tare da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, babban jami'in diplomasiyar China din, yace China da Amurka suna kan wani tafarke mai tsauri, kuma yayin da kalubale da kuma damar da ke gaban su ke ƙara tashi. Daya daga cikin kalubalen da Wang ya bayyana shine fannin harkokin ciniki, inda ya ja kunnen Amurka akan kada ta dauki duk wani matakin da zai iya kawo cikas ga duk wata tattaunawar da za su yi a nan gaba. An kashe mutane 5 har lahira da wuka a wani masallaci a Afirka ta Kudu yau Alhamis, kuma wasu da dama sun raunata kafin 'yan sanda suka samu nasarar kashe maharin. Harin ya auku ne a garin Melbourne kusa da birnin Cape Town. 'Yan sanda sun ce maharin ɗin shekaru 30 da haihuwa na wurin da ya kai harin dauke da makami a lokacin da suka isa. Ba a dai ce ga dalilin kai harin ba. Harin da aka kai yau Alhamis ya auku ne wata ɗaya bayan da aka kashe mutum daya da raunata wasu mutane 2 a makamancin irin wannan harin a masallacin a garin Verlom a wajen garin Durban dake gabashin kasar. Har yanzu dai ba a kama kowa da alhakin kai wannan harin ba. To labarin kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Haiti ta haramta wa kungiyar bada agaji ta Oxfam ta kasar Birtaniya gudanar da harkoki a cikin kasarta har abada, bayan aka samu labarin lalatar da waɗansu ma'aikatan kungiyar suka yi biyo bayan girgizar ƙasa da ta auku a shekarar 2010. Gwamnatin ta fitar da sanarwar ajiya Laraba, inda ta tabbatar da soke matsayin kungiyar na zaman kungiyar taimako wato na zaman kungiya mai taimako mai zaman kanta saboda karya dokar Haiti da cin mutuncin bil'adama. Haiti ta dakatar da kungiyar Oxfam tun a watan February da ta gabata bayan rahoton da aka bada cewa ana zargin ma'aikata guda 7 da amfani da karuwai kuma 3 daga cikin su sun yi barazanar aibanta wani mai bada shaida a lokacin da ake bincike. Ana kokarin an kori ma'aikata 4 saboda laifin rashin da'a, sannan an bar babban shugaban kungiyar da waɗansu ma'aikata 2 su rubuta takardar barin aiki da kansu.
Labaran duniya kuwa saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin yau Alhamis ne aka bude fagen gasar cin kofin kwallon duniya da kasashen duniya za su fafata ciki har da kasashe 5 daga nahiyar Afirka kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyinna.
Welcome to the FIFA World Cup here in Russia. Ahebai. وسهلاً إلى كأس العالم في روسيا.
Shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA Gianni Infantino yake marhabin da dubun dubatar jama'a cikin wasu manyan harsunan duniya a wajen bikin soma gasar cin kofin duniya a birnin Moscow na kasar Russia. Infantino ya jaddada yadda wasan kwallon kafa ya mamaye duniya da kuma irin gudunmawar da wasan yake bayarwa wajen ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kai da kuma fahimtar juna tsakanin al'ummomin duniya baki ɗaya. Tun da farko sai da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin shi ma ya marhabin da baki a ƙasar da kuma ya alƙawarin tabbatar da gudanar da gasar cikin tsanaki ko ba komai domin dawo da martabar ƙasar ta Russia a idon duniya bayan wani tashin hankali da 'yan ƙasar suka tayar a gasar cin kofin nahiyar Turai ta shekara ta 2016.
Legendarnego Moskovskogo stadiona Luzhniki.
Na nemi jin ta bakin wani masoyin kwallon kafa dangane da yadda yake ganin takun gasar ta cin kofin duniya ta bana.
Suna nashi Ito Garba. Ito gaskiya akwai zaratan 'yan wasa waɗanda ya zamantu daban-daban suke kamar irin Argentina, kamar Lionel Messi, kamar irin Spain inda ya zamantu suna da zaratan 'yan wasa, kamar al-misali kuma irin France wanda yake suna da ƙarfi kuma suna da 'yan wasa sosai gaskiya. Amma waɗannan ƙasashen guda uku su ne a ganin cewa kamar suna iya cin ainihin wannan gasar.
Kasashe 5 na nahiyar Afirka ne ke fafatawa a gasar ta bana da suka hada da Nigeria da Masar da Morocco da Tunisia da Senegal. To koyaya ake hasashen kwazonsu a gasar?
Ito gaskiya ni ba Afirka nake, amma mafi yawanci Afirka ba su cika taka wata rawar gani wajen kwallon duniya sosai ba, saboda sun sha zuwa muna gani sun zo daya sun zo biyu, ina ganin ban taba majin wata ƙasa ko a tarihi wata kai final ba, balle ma a ce ta ci a banga. Sai dai ita kwallo ana iya yana iya yawa ta kasance inda ma ba a sa tsammanin ta ba, in kuma akwai rago yana yakilu su Afirka su yi winin din wannan koyi.
A wasan farko ta bude gasan da ya kasar Russia da ke karbar bakuncin gasar ta lallasa kasar Saudi Arabia da zunzurutun ci 5 da nema. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Idan muka tsallaka jamhuriyar Niger kuma wakilin mu ne Sulaiman Barma ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a kan yadda suke ganin gasar za ta kasance.
Dine Umar Rigo wato ɗan jarida ne mai fasa baki na wato kwallo a nan gidan radio na wato Tambara, na tabbata bana za a tabka abun mamaki dan akwai wanda ba a yi tsammanin za su yi wani abu ba kuma za su yi shi a wannan wato wannan cin kofi na bana. Idan ka diba 'yan kwallon wato kwallo ta canza ba irin ta da bace, babu kasar da za a ce ta hi kowace kasa iya kwallo, a'a. To a kasashen Afirka kuma idan ka dauka kamar Masar, wato Masar ita ce wadda aka ga ta dade bata sai kwallon cin kofin duniya ba, to a bana sai ta zo kuma sai ta zo da dan balo wanda duk duniya wato ana jin tsoron shi, cewa da Muhammad Salah, wanda a yanzu akan gani babu dan kwallo wanda yake cin kwallo a fakin kwallon duniya kamar shi. Bayan haka nan kasar Senegal, idan ka dauke su a jimilce wato dan kwallon Senegal sun dade wato suna balo suna buga kwallo tare da juna idan ka dauka Morocco Ernesto tun da ya fara koyawa tun daga Zambia ya fara yaci kwallo Africa a Zambia yazo kuma Cote d'Ivoire yaci kwallo kenan ka gani mutum ne wanda ake tsammanin a yanzu gaskiya ba kan wallasa bace idan ya tsara ƙorƙan kwallon shi bare da Nigeria ba wato ita ma tana da ƴan kwallo sai dai ka san aka ce wato komi akwai yakwira da tarihi
sunana Ibrahim Kantama wanda yake anan jamhuriyar Niger birnin Yamai ana wa gani zan ma iya cewa wasan kwallon kafa ko in ce kofin kasashen turai saboda idan ka duba yadda ake gudanar da gasar inda za a diba a zahiri akwai matsaloli masu yawa tun daga tankade da lerel kasashen da ke zuwa idan kuka duba suwa suka fi zuwa wannan wasannin kasashen su turawan mu kasashen mu na Afirka ba su da yawa sai a ba mu kujeru kadan kuma koda mun yi wani abun a zuwa gani za ka ga akwai yadda za a akwai dubara da za a yi na attack ma dan Afirka burki kai yadda wani matsayi idan bu kuma ce ba a shekarun baya Ghana ta yi rawar a zuwa gani wanda da karfin tsiya aka yi ga an sa kwallo ta shiga raga aka huddo ta kuma aka ce ayi wani penalty ina dai addu'a Allah ya sa dai a dace amma babu wani abin da Afirka za ta iya yi idan za a gama ta da waɗannan ƴan kwallon kasashen turawa
ni sunana Nuhu Dan Matankari wanda ke da zama a babban birnin Yamai a jamhuriyar Niger wannan gasa ta neman cin kofin duniya da a kasar Russia gasa ta za ta bada mamaki sosai wanda idan aka yi la'akari ga yadda kasashen za su halartar wannan gasar suka tanadi kwararrun ƴan wasan kwallo masu bugawa a cikin manyan kungiyoyin da suke buga wasanni a cikin kasashen duniya misali in na doki kasar Jamus kowa ya san irin kasar Jamus wadda duk da take da kofin nan ga hannunta ba kan wallata bace ga sauran kasashen haka zalika idan na doki kasar Argentina ita kanta kasa ce wadda ke gani za ta taka rawar a zuwa gani ga irin tanadi irin su Lionel Messi da su Di Maria da dai sauran ƴan wasan na wannan kasar akwai wuya a ce ga kusan wanda za a ce zai lashe wannan kofi na bana sai an buga an gani sannan ni a tunanina a nan yankin Afirka kasar da muke ganin kamar ta bada kokarinta ita ce kasar wato Masar aka yi la'akari ga irin matsayin da take da shi a yanzu haka a cikin sauran kasashen duniya ko in ce kasashen Afirka a fannin da ya shafi wasannin kwallon kafa sannan banda kasar Masar a tunanina akwai kasar Najeriya wadda ita ma ta farfado
mai magana Habila Rabi'u kasashen Afirka ne da farko nake mafata na su iya samun kaiwa ga mataki na kusa da na karshe ko kuma ma matakin karshe musamman inda nake kyauta zato akan kasar da nake goya mu baya ta farko kafin kowace kasa a cikin kasashen da za su shiga wannan gasa wadda kasar makauciya kasa ta ce kasar Najeriya wadda nake fata a ce akalla kasar Najeriya ta yi yunkuri ta bada abin mamaki a wannan gasan cin kwallon kafa na duniya da za a soma a yau wannan shine ra'ayina kuma ina fata a ce wannan gasan cin kwallon kafa na duniya a kwatanta gaskiya da adalci a ciki tunda so da yawa mukan ga abubuwa da suke wakana musamman idan aka ga ko kuma aka hango cewa kasashen Afirka za su iya kaiwa ga bada mamaki mukan ga abubuwan da wani lokaci alkalai suke yi waɗanda abubuwa ne waɗanda na yintar da Allah wadai da su muna fatan za a samu dokan matakai FIFA za ta kokari ta kiyaye da waɗannan abubuwan
to madalla mun gode da waɗannan ra'ayoyi da kuka bayyana mana ko mun gode da Sulaiman Barma da ya hado mana ra'ayoyin to in an jima kaɗan za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku wace rawa kuke ganin kasashen Afirka da ke cikin gasar cin kofin kwallon duniya za su taka lambar mu ita ce 2-2-2-5-5-5 zan maimaita lambar 2-2-2-5-5-5 sai a sa alamar tara wato plus da 1 sannan a jero lambobin
we come one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at. We right here.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Bauchi. Wani ne akan layi daga Bauchi? To malam na Bauchi kana tare da mu? To da alama line na Bauchi ya goce. To jama'a like mu yanzu haka a bude suke, za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke ganin, wace rawa kuke ganin kasashen nahiyar Afrika dake cikin gasar cin kofin kwallon duniya za su taka a wannan gasa da ake? To yanzu haka mun samu kira daga Jigawa. Wane ne akan layi daga Jigawa?
Kuna tare da Rabiu Le Taura.
To Rabiu, muna sauraron ka. Wace rawa kake ganin kasashen Afrika su takawa?
Buga wasa na cin kofin duniya.
Haka.
Yawa, to gaskiya mu fatan mu kawai a ce kasan mu ta Najeriya ta zama ta samu cewa wani wata yi wanda na ko na kusa da karshe ko na karshen ma insha Allah.
To madalla man Rabi, mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Kebbi. Wani ne aka layi da Kebbi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Ya suna malamin?
Kuna magana Nasiru Mamman, Rikoto area, Zuru Kebbi State, wanda aka fi sani da Ernafi.
To malam Nasiru, muna sauraron ka.
Eh, wato ra'ayina a yau tsakani da Allah, na dan kamo ku ne dai ban tare da radio, ban san abin da kuke sana a kai.
To wato yau aka bude gasar cin kofin kwallon duniya a kasar Rasha. To akwai kasashe biyar da suke daga Afirka. Najeriya na ɗaya daga cikin, Masar, Morocco, Senegal da Tunisia. So wace rawa kake ganin za su iya taka a wannan gasar?
To, wanda za su iya takawa ya dace ya kamata dai su jajirce, tunda Allah ya sa suka yi. To Najeriya dai especially Najeriya, tunda kowa kasashe ya sani. Kuma gaskiya
to malam Nasir,
kuma su taka rawar gari da suka yi kokari har suka shigo din.
To malam Nasir, mun gode kwarai da gaske da
na baya za su gani su ma su yi.
To mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu garzaya Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum. Sunana Yusuf Dan Madaci, karamar hukumar Kaure, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
Jama'a assalamu, muna sauraron ka. Me zaka ce, me ra'ayinka?
Wato akwai yanayin siyasan kwallon duniya tsakani da Allah, ba za dai mu ce ba za su kai wani abun a zuwa gani ba, amma dai da alamun hakan Najeriya dai da Masar muna yi musu fatan alkhairi, su ne muna dan ganin abun kwabu-kwabu daga gare su. To amma kar ka mance da siyasan duniya na ainihin zamantakewan kwallo, ko sun taso da su yi kamar da su haura, to za ka ga daga karke an janye su. Kaga irin abun da
ba ka ganin an fi su iyawa ne ko siyasa ne a kwallon? Kana cewa an daƙile su, ba ka ganin an fi su iyawa ne, shi yasa ake ba su kai ci gaban da suke?
Ba su iyawa ne ba, mai gida kaga ko kwallon abun nan champion da aka yi shi Muhammad Salah, irin abun da aka mai gaskiya mu ya Afrika ba mu ji daɗi ba mafi yawancin mu, kaga wannan shi ma siyasa ne a kwallo. To na gode Allah ya sa tashi lafiya.
To malam Sulaiman, mun gode da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai muna Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Ibrahim Bello ne ke magana daga Kaduna.
Ibrahim Bello, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina gaskiya ina ganin insha Allah mu Afrika za.
Malam Ibrahim Bello, kana tare da mu? To da alama dai layin ka ya goce. To mun samu na wani kira. Wane ne akan layi, kuma daga ina ake kira? Malam dan daga muryinka, ba ma jin ka sosai.
Na tuku Muhammad Mary.
Daga ina kake kira Malam Tukur?
Daga Asaba.
Asaba, to muna sauraron ka.
Gaskiya fatan alheri.
To madallah, na'am,
ban ga alamar sayan Afirka da suke nuna bari ba.
A saboda me ka faɗa ka?
Saboda gaskiya ran nan ba za su bahu ba.
Ai sa'a ce baka san inda za su abin nan bare ko?
Muna musu fatan alheri.
To shikenan, tunda kai fatan alheri ma ya isa. To bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Haruna Umar ne daga Bauchi.
To Haruna Umar, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina kamar yadda ƴan uwa suka faɗi, wasu ta yi girma ta yi ƙarfi a Afirka, gaskiyar lamari. Iyaka ba mu san me ke haddasa matsalolin, ba sun san ta ko kamar za su yi abin kirki su abin nan, amma dai muna sa tsammani yanzu su dake shi dai da ko an sa ko da wata matsala ake tunanin an samu za ta fito fili a gane cewa eh gaskiya in ma kudi ne ma masu bi akai musu.
To mazalla Mal Haruna, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Nasarawa, wane ne akan layi? Akwai mutum daga Nasarawa?
Hello.
Muna sauraron ka. Ya sunan malamin?
Mai magana shugaban kungiya ko magola Bashiru Jalafiya a Nasarawa, Nigeria.
To ya sunan dai?
Shugaban kungiya ko magola.
Shugaban kungiya ko magola, to muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Eh, abu ta gaskiya game da maganar wasan kwallo nan. Sai mu ce albarkacin shugaban kasa har yasa sai nasara.
In
ba ta wannan ce. Hatta da wata kuma ba. Sai da bai ta tsuba hala. Gaskiya maganar shi ne kaya ba biya su ba. An kai kuma ala bayan kwallo.
To mallam shugaban kungiyar akoma gona, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Gombe. Wane ne akan layi da Gombe?
Assalamu alaikum, kuna da wakilci wadda daga Gombe State, Akko Najeriya Tumu Ward.
To malam muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
Ni kan ra'ayin aban dama da roƙo gwamnatin jihar Gombe, kuma na roƙo gwamnatin jihar Gombe aban dama.
A baka dama kai ne. Muna sauraron ka.
Eh ni roƙo a gwamnati, eh wannan roƙon ta gwamnatin jihar Gombe, ina kan roƙo ne abu ne aban dama. Hello?
Muna sauraron ka.
Yauwa, akwai hanyar da take damunmu ne, hanyar mu daga take Nasarawa zuwa sanmu da Ajiji Abba, sanmu da Ajiji Tuwa Kakirin. Na roƙon gwamnatin jihar Gombe sai makawa da wannan hanya, Ibrahim Hassan dan Gombe sai makawa da wannan.
To madalla, mun gode da wannan roƙo da kai, amma yau muna magana akan kwallon kafa ne. To bari mu je Sokoto, wane ne akan layi daga Sokoto? Na Sokoto kana kan layi? Na ji karan gucewar layi, to da alama dai mun rasa na Sokoto. Sai a ci gaba da kokarin gwada mu a gani ko za iya kira a bayyana ra'ayi. To yanzu haka mun samu kira daga Bauchi. Wane ne daga Bauchi? Amin wa alaikum salam, wane ne daga Bauchi?
Mai gida, barka da aiki, barka da wannan lokaci.
Yawwa, ya sunan malamin?
Kana tare da Kadora Diga ga dan Fulano Jide daga cikin jami'an da Kairi muka zore cin jihar Bauchi.
To dan Fulani, muna sauraron ka.
Yauwa, to gaskiya na ji batun da ake magana akan kwallon kafa.
Na'am.
Eh, to gaskiya muna taya wannan kwallon kafa murna bisa kokarin da yayi ya samu nasara a doki na Saudiya.
To
yauwa, muna taya su murna, ina muku fata alkhairi, Allah ya saku tashi lafiya. Ga wani aboki na ana taya magana.
To muna sauraron ka, menene ra'ayin ka? Ya sunanka malam?
Kana ta daga Buba kanin ce muka sallah.
To Buba, menene ra'ayin ka?
Eh, har da Allah ni dai sai dan muku fatan kai duk abun da kai gyara, da fatan za su tashi lafiya.
To malam Buba, mun gode kwarai da gaske da wannan fatan alkhairi da kai. To bari mu je Katsina, wane ne akan layi da Katsina?
Usman Haruna Kwangwala, mai ada local government.
To malam Usman, muna sauraron ka, menene ra'ayin ka kan wannan batu a Gauci?
Ra'ayina akan wannan kwallo, muna fatan Najeriya ta kai ta dauko mana kofi, saboda an zaɓi masu kokari masu wanda muke da lalle za su iya dauko mana wannan kofi.
Wato fatan ka shine Najeriya ta dauki wannan kofi ma gaba daya.
Yauwa, ta dauko mana shi, ba
wai shiga tarihi a duniya kenan. To malam Usman, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, kuma da wannan ra'ayi naka muka kawo ƙarshen daga wayoyin mu a yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai, mu za mu sake buɗe muku layuka domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ma'aikatar Bankin Malin Amurka ta ba da sanarwar sabbin takunkumai da ta kakaba wa wasu 'yan ƙasar Rasha 3 da kuma wasu ma'aikatu 5. An tsara wannan takunkumi ne ƙarƙashin doka ta musamman mai lamba 1-3-6-4, wacce take nufin toshe kadarar mutanen da suka shiga cikin ayyukan kutse ko kuma ba da damar yin kutsen ta yanar gizo, wacce aka yi wa kwaskwari ba da sakin layi na 224 kan mai da martani ga abokan hamayyar Amurka ƙarƙashin dokar takunkumin, wacce aka fi sani da CAA-TSA. Ɗaya daga cikin kamfanonin na ƙarƙashin kulawar hukumar tsaron Rasha ne, wato FSB. yayin da biyu daga cikin su sun taimakawa FSB ne da kayan aiki na kimiyya. Ofishin Baitul Mali dake kula da kadarorin kasashen ƙetare ya kakaba dokar kan wasu mutane waɗanda suka mallaki ko kuma gudanar da ayyuka a madadin kamfanonin guda uku ne waɗanda suke aiki da FSB. Sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin ya faɗa a wani jawabi a ranar 11 ga watan Yuni inda yace Amurka ta maida kai kan kokarin maida martani ga masu aiki karkashin hukumar tsaron kasa ta Rasha da sojoji da jami'an sirri domin karawa yanar gizon Rasha karfi. Ya kara da cewa mutanen da aka dora wa takunkumin a yau sun bada gudunmuwa kai tsaye wajen karfafa kutsen yanar gizon Rasha da kuma harkokin karkashin ruwa ta hanyar ayyukan su da FSB. Saboda haka sun yi wa kariya da tsaron Amurka da abokananta karan tsaye. Ita kanta hukumar tsaron kasar na Rasha wato FSB ta fada cikin takunkumin CAATSA sakin layi na 224 sakamakon shiga cikin al'amuran da suka yi karan tsaye a tsaron yanar gizo na daidaikun mutane da kuma kamfanoni a madadin gwamnatin Rasha. Sakataren Mnuchin ya rubuta Amurka ta maida kai da karfin gaske wajen tantance duk wani kamfani ko wani mutum da ke aiki karkashin umarnin FSB wanda ayyukan su ke iya zama barazana ga Amurka. Haka kuma za ta ci gaba da amfani da karfin wannan takunkumi a gwamnatance ciki har da waɗanda suke karkashin CAATSA domin maida martani akai akai yayin da barazana daga Rasha ke sauya salo. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuta zuwa ga Editorials VOA, Washington DC 20237 USA. Haka kuma za ku iya yin bayani ko kuma ganin wannan sharhi a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials.
To madalla a gani sheka da aiki. To mai alfarma sarkin musulmi ya sanar da cewar an ga wata wato gobe Juma'a 15 ga watan Yuni rana ce ta sallah. To yanzu zamu ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaice yau ne aka so mu gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa a ƙasar Rasha inda a wasan farko Rasha din ta lalasa Saudi Arabia da ci 5-1. Wasar an yi ta ne a gaban shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin wanda yana ɗaya daga cikin dubban mutanen da suka cika filin wasa na Luzhinki dake Moscow mai iya ɗaukar mutane kamar 80,000. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya shawarci Amurka da ta yi tunani mai zurfi akan dangantakar harkokinta na ciniki da sauran kasashen duniya a daidai lokacin da ake zuwa kusa da ƙarshen wa'adin da gwamnatin shugaba Donald Trump za ta fitar da jerin harajin da ta kakkaba na dala biliyan 50 akan kayayyakin da ake shigowa da su Amurka daga China. Da yake magana a gaban manema labarai yau Alhamis tare da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, babban jami'in diplomasiyar China din, yace China da Amurka suna kan wani tafarki mai tsauri kuma yayin da kalubale da kuma damar da ke gaban su ke ƙara tashi.
To madalla a gaishe ki. To masu sauraro da wannan makakashin shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta ga taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leather Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Malam Suleiman. Ni Sarfil Hashin Guman nake cewa masu azumi barka da shan ruwa, mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.